sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren 36 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya zamu fara da Najeriya inda shugaba Buhari ya nada sabon muƙaddashin babban sufeto janar na ƴan sanda.
Abin da ya kasance an samu wannan canji kuma an ci gaba da maida ƙarfi wajen reform na ƴan sanda wanda wannan gwamnati ta fito sai a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar ta kawo sabon sauyi ga ayyukan ƴan sanda a ƙasar nan.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasir Batsari na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan akan korafin al'ummomin Alawa da wasu garuruwa inda aka kashe jami'an tsaro. Sannan kuma muna tafe da labarin wasanni daga Jamhuriyar Niger. To amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru a cewar asusun bayar da lamuni na duniya IMF a yau dinnan Talata. Asusun IMF ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekarar, sannan zai dada miƙewa da kashi 4.4 a shekara ta 2022, wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da yayi bara da kashi 3.3 cikin 100 yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a fadin duniya daga kasar China a ƙarshen shekarar 2019. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ayyukan yi wajen 916 a watan Maris. Yau ma ma'aikatar kwadugo ta ce ayyukan yi sun ƙaru da tsawon shekaru 2 tun a watan Fabrairu, wanda ya dara yadda abin yake gabanin barkewar cutar da kashi 5.1 cikin 100. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Seroja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar kasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da tabo. Al'amarin da ya dada kawo rudani a kokarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu. Mutane akalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. Daya daga cikin wuraren da abin ya fi muni shine tsibirin Lembata, inda gidaje da dama suka lalace bayan da ruwa ya mirgino wani curin da skararren tanderu da tsaunin ilile wato loko ya amayo tun gabanin nan. Koriya ta Arewa ta ce ƴan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic din lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan Talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare ƴan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta kaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul. Rashin halittar Koriya ta Arewa wani babban cikas ne ga fatan Koriya ta Kudu na ƙara danƙon zumunci a diflomasiyance tsakaninta da abokiyar gabarta, irin yadda suka cimma a wasan Olympic na lokacin sanyin winta na shekara ta 2018. Shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin yau Talata ya bayar da sanarwar amincewa Prime Minister Benjamin Netanyahu da kafa sabuwar gwamnati. Wani zaben da aka gudanar a kasar a ran 28 ga watan Maris, wanda shine zabe na hudu da aka gudanar a kasar cikin shekaru 2, ya kai ga rashin sabon jam'iyyar da ta samu isassun ƙuri'u na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Netanyahu zai samu wa'adin kwanaki 28 na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, kuma yana da zaben neman a tsawaita masa wa'adin da makonni 2 idan ta kama. idan aka kasa kafa gwamnati a tsawon wa'adin Rivlin na iya amince ma wani dan takarar kuma ya kafa gwamnati Amurka da Iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan talata a Vienna da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nuclear Iran a madadin dage mata takunkumi mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya gaya mani ma labarai je Litinin cewa manzon Amurka na musamman kan batutuwan Iran Robert Malley zai jagoranci tawagar Amurka zuwa wurin tattaunawar a Vienna inda Burtaniya, China, Faransa, Jamus da Russia ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nuclear da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarsa cikin yarjejeniyar.
A gaida Ibrahim, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara da Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya nada sabon muƙaddashin babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alƙali Baba don maye gurbin tsohon shugaban 'yan sandan Adamu Muhammad nan take. Wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga bakin ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Maigari Dingyadi wanda ya ce
kasan shi dama DID ne kafin a bashi wannan appointment yana in charge na force DID kuma wannan nadin ya fara aiki a kai tsaye wannan ya biyo bayan tantancewa da aka yi na waɗanda ke da haƙƙi wanda ake ganin sun cancanta su zama IG kuma shugaban kasa ya da akali da kwarewa da dadewa cikin aiki da kuma kwazon ayyukan da suka yi ya zabo wannan ba Allah aka bashi wannan nadi na harbin kwarewa kafin a yi da kammala ka'idodin da ya kamata a bi don tabbatar da wannan aiki da aka bashi. Ba da ka sani da shi ke da iko na da IG tare da hulɗa da police council to ina jin da yake bai yi wannan hulɗa ba kuma shi na kai shi yasa aka ba shi rubar kwarya kafin a kammala duk abin da ya kamata don ya zama cikin doka.
Menene muhimman abubuwan da ake fatan shi wannan sabon secretary general mai riko ya fara yi a maganar kawo tsaro a cikin Najeriya?
To kamar yadda 'yan Najeriya suka sani matsaloli 'yan sanda a ƙasar nan suna da yawa musamman akwai matsaloli wanda suka shafi kayan aiki wanda ba kammalalu wanda babu su isassu da motoci da gyare-gyaren gidaje da ofisoshin 'yan sanda da harkokin da suka shafi jin daɗin 'yan sanda su kansu wanda zai taimaka musu to yi ayyukansu ba tare da tsangwama ba kuma ba tare da sun wawaya su haƙi tsaro ko su nema wani ba. Wajibi ne ya kasance an samu wannan canji kuma an ci gaba da mai da ƙarfi wajen reform na 'yan sanda wanda wannan gwamnati ta fito da shi domin a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar kawo sabon sauyi ga ayyukan 'yan sanda a ƙasar nan. Waɗannan abubuwa su ne muke sa ran sabon IG zai mai da hankali a kansu domin a ga cewa an yaƙi matsalolin suke tattaba wannan ƙasa ta rashin tsaro a kowane ɓangare na wannan ƙasa ta.
A yanzu me ake fatar a yi da sauran mataimakan secretary general din? Shin za a yi ritaya ne ga wasu ko kuwa za a bar kowa ya ci gaba da aikin sa domin kada a rasa kwararru wato wanda za su taimaka miki gurin aiki?
Kada bi tsarin su 'yan sanda suka cancanci wannan abin za a ga shi wannan wanda aka rada kusan shi ne kusan da most senior a cikin su. Duk wannan da bai samu ba ba zai samu matsalar dole sai ya ritaya ba a cikin saboda kusan kowa shina nan kuma za su yi aiki tare da shi ba tare da wata zamba ba in Allah ya yarda. Irin yayin da muke ciki yanzu ba mu son mu rasa ko hannu guda na 'yan sanda abinda muke so sai dai mu samu ƙari ci gaba da kalubalantar wannan matsala da muke ciki rashin tsaro a ƙasar shine kusan manufar wannan tsari da aka yi da shi.
A gaida Umar kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai ɗaruruwan jama'a ne ke ci gaba da tserewa suna barin gidajensu tun bayan wani harin da ƴan bindiga suka kai da yayi sanadiyar hallaka sojojin Najeriya guda biyar tare da ɗan sanda guda a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Al'ummomin da ke zaune a garuruwan Alawa da Jaramiya a ƙaramar hukumar Shiroro dai sun shiga wani yanayi na tashin hankali. Jibrin Abdullahi Alawa shine shugaban wata ƙungiyar matasa a yankin na Alawa. Ya ce tun bayan da ɗan bindigar suka kai harin da ya halaka waɗannan jami'an tsaron, mutanen yankin ke ta tserewa saboda janye jami'an tsaron sojojin da 'yan sanda da ma 'yan civil defense da aka yi daga yankin.
Barayi sun kawo ma military formation hari a Alawa, sun kashe sojoji da civil defense da kuma mobile police da ke Alawa mutum shida. Bayan sun kashe su, daga baya sai suka je suka tura aka ɗauko gawa, aka wuto da gawa da kuma wayanda sojojin da suke wurin nan. To tun daga lokacin nan mutane suka tsorata da cewa tun da an yi wuturwayan duka security formation na wurin, kaga kowane lokaci barayin an ba su da barayin kenan za su iya kawo masu hari kowane lokaci. Sai suka yi ta guduwa daga Alawa.
So yanzu
gari kuwa yanda suka yi anticipating din sai gashi barayin sun zo. 'Yan tsiraru da suka rage a garin suka yi ta guduwa. To tun daga ranar nan har yau nan da nake ma magana, kullum barayin nan sai sun kawo, sai sun zo Alawa. Yanzu sun zo sun fasa gidajen mutane, kwashe abinci suke yi da kayayyakin da mun iya rage na mutane, suna tafiya da shi kampin su.
A ina ne kampin nasu yake?
To wannan yana cikin daji ne, ba cikin gari ba, ba za mu iya wannan ba.
Ok, to yanzu Alawa kenan kana nihin ba mutane kenan?
Yanzu Alawa ba mutane, mutanen da kenan 'yan tsiraru ne wanda sukan ɗan yi gudu su hau kan tsoni. Su ne ma suke dan ba da update na abin da ke faruwa a wurin.
Kuma an kwashe jami'an tsaron da ke wurin dama?
Duka jami'an tsaron an kwashe su a Alawa, ba kowa yanzu, ba ma Alawa kaɗai ba. Kaga kaman Basa ba ma wata harin da aka kai musu kwanan nan, kuma an kwashe sojojin da ke Basa. So da Alawa da Basa yanzu duk mutane sun gudu a wuraren.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi yanzu?
Yanzu mu kwacemu da gwamnati shine ta mayar da jami'an tsaron nan so da mutane su koma gidajensu.
Shi ma dai Malam Ibrahim Bando Gari mazaunin yankin ne na Alawa ga abin da yake cewa.
Wallahi yake Alawa nan babu lahiya, babu zaman lahiya, kuma babu kwanciyar hankali ko alama da abu ma yake gani. Wallahi ka tashi sai ka zo da hawaye. Dan yanzu haka idan ka zo maraba Alawa za ka ce ba masaka sanke da yara da mata da yara kanana da tsofaffi ma ba san ma inda za su tanka raba. Wallahi kuma babu abinci ko ruka, kai zai bari ko abin mai ba shi ko mai. Wallahi dan je ma mun je zamu dauko musu kaya. Kace wallahi a guje muka dawo. Dan ni da aboka yake na mai da muka daban-daban muka dawo. Wallahi
to babu jami'an tsaro ne wurin?
Ko guda babu, ko guda babu. Daga in ka daga bakin Fandogari, daga bakin Fandogari abinda ya kai sai ka dangana da, sai ka ku dangana da guru abin nan in kuta zaka samu ma'aikaci jami'an tsaro har gaba da basa duka babu kowa, dai an kwashe su.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi?
to mu ga neman tallafi da muke da Allah da Ubangiji ya kawo tallafi neman da tallafi muke don Allah da Annabi inda halin da gwamnati muka mana da taimaka mana mu samu kwanciyar hankali da zamu zama lafiya babu abinci babu abin da babu kudin da zaka yi saboda san kanka babu inda zaka baka san kowa ba ya zaka yi
so yanzu alawan babu kowa kenan
alawa babu kowa wanda kenan ko masu kokarin su dan hido ka ne su ma daji suke kwana ko jiya da jiya da mu ma da mu ma jiya sun zo garin shekarun da jiya mu sun shigo wallahi kullun abin kenan kullun yanzu duka daga bakin alawa daga bakin fando gari inda har zuwa Jeremiah alawa basa tajinan kun bata gaude ina da kafin duk ayyukan da ka sani gaba ɗaya babu kowa wanda kowa ware yake samu hito
kuma su wannan ɗan bindiga ana ganin su suna yawo a wurin
ba wai abu su ba abin nema bane ma ba abin nema bane wallahi tallahi malama nasiru mu dai kalamar sai dai mu zuhuri mun dai kai kuka ga Allah ubangiji mana magani
to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari na alawa ya ci tura domin kuwa kakakin yan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun bai dauki waya ba to amma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da kashe jami'an tsaron sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna daukar matakan ganin sun maida jami'an tsaro a yankin na Alawan
Na san kana da masaniya game da sojoji guda biyar da dan sanda da aka kashe ba uku kenan kuma wannan ya kara tabbatar cewa jami'an tsaro suna nan suna kokarin su domin su kare jama'a da irin waɗannan ta'addanci da muke ganin so da yawa mutane suna ganin kamar cewa gwamnati ba ta komai amma alhamdulillah gwamnati na nan ta ci gaba da sa jami'an tsaro a maganar da muke da kai akwai jami'an tsaro da kusharki akwai su a fando gari da kuma alawa da kuma nan shi sarkin fawa so waɗannan da ta ga an kai mahari na alawa da masu dan dade a wurin an kai su ne don su kare wannan hanyar da yan ta'addan su kan fito daga Kaduna su shiga wurin su shiga wannan daji. To shirin musamman su kai musu a ɗaruruwan su suka shigo su kai musu wannan abin kuma alhamdulillahi jama'an tsaron sun yi rawan gani ba don sun dage sosai ba Allah na tabbaki daga dukansu sun kashe su.
Na'am tsaro yanzu din da za su koma wurin jama'an tsaron koko dai an raba
su da ma ai shiri ne wanda yake wannan na security ne ba wai sun tashi wurin gaba ɗaya ba kenan
na'am
sun dan janye ne su je a tsara yadda za a tsara karfafa wannan tsaro magana da nake maka an kwaso waɗansu sojojin da kuma waɗansu ƴan sanda daga waɗansu wurare wanda yake za su je a ƙara ƙarfi domin a tabbatar cewa an ci gaba da gwagwarmaya na kawar da su wayannan yan ta'adda a wurin.
Na'am. Akwai korafi na su wayanda suka tsere suka koma sun yi sansani a fando gari suna korafin rashin kai musu tallafi da sauransu dai ban sani ba ko akwai wani shiri na yin haka din.
A kowane lokaci gwamnati tana sane da idan haka ta faru matsala guda kawai ake samu kuma matsalan bai wuce idan mutane suka ji waɗansu ma ko da ba kawo hada a kan ƙauyukansu ba da sun ji labari kowa zai tattara nashi ya bar gari ya fara zuwa wani wurin da yake gani ya fi masa sauki to kaga idan ba an zo an tantance ba shin wane ne ya je wuri kaza ba za a iya kai wannan tallafi nan da nan daga gawa ba abinda muke da shi dama ka san muna da camp a Kuta da nan gwada to wayannan dama camp ne an san kowane lokaci an san mutanen da suna zama kuma suna komawa so ana yi kididdigan su so amma yanzu da yake wannan ta faru jami'an mu na emergency za su je su tantance shin mutane nawa ne mata nawa ne yara nawa ne ina ne suke zaune domin a kai musu tallafi na gaggawa.
Bayanai dai sun nuna cewa yan bindigar a yanzu suna ƙara yin ƙarfi a wannan yanki na Shiroro da kuma Sarkin Fawa. Wani lokaci ma har wa'azi suke yi a masallatan Juma'a na ƙauyukan da suka mamaye al'amarin da ke kama da mayakan Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yadda da wannan rigakafin ba. Saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda mako na 17 na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar ya bada sakamako kamar haka. AS Douane ta custom ta sha kashi 1-3 a hannun Union Sportive de la Garde Nationale du Niger, yayin da Racing ta bukoki ta birniya mai ta biyu da biyu da Irana ta Arlette Jahar Agadez. Olympic Football Club ta birniya mai ta karkara Esport ta zandar raci 3-1, yayin da Jean Gorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi a gida 1 da banza a hannun GS Adar Tattawa. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jagoriyar Nijar, yanzu haka dai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ce ke kan gaba da maki 38, sai ta biyu AS Garde Nationale de Nijar tana da maki 29, ta uku AS Douane ta Custom tana da maki 29, ta hudu AS Nijelak ta wutar lantarki tana da maki 28, Espoir ta Zandar tana ta biyar da maki 27, Jean Gorzo Football Club ta Maradi tana ta shidda da maki 22, ta bakwai AS Sonitep ta Montpetre tana da maki 20, sai Irana ta ma'adanin uranium tana matsayin ta 8 da maki 20, Olympic Football Club ta Yamai tana ta tar da maki 19, ta goma AS Fan ta Sojoji tana da maki 18, sai Racing Bukoki ta Bambarin Yamai tana matsayin ta 11 da maki 18, GS Adar ta Tawale Labirnin Adar ita ce ta 12 da maki 17, AS Police ta Yan Sanda tana ta 13 da maki 16, ta 14 Sahel Sporting Club ta Bambarin Yamai ita ce ta baya kutal da maki 14 kawai. Har yanzu dai akan wasannin kwallon kafa, idan muka dibi halin da ake ciki a wasan Champions League na club Zakarun nahiyar Turai kuwa, a yau Talata ana can yanzu haka ana karawa ta quarter final ko kuma quarter final tsakanin Real Madrid da Spain da Liverpool da kasar Ingila, yayin da Manchester City ke karbar bakuncin Borussia Dortmund ta kasar Germany. Sai dai kungiyar Real Madrid da kasar Spain din ba za ta yi dogaro ba a wannan wasan ta yau da dan wasan ta dan kasar Faransa Rafael Varane, bayan gwajin da aka yi masa a yau Talata ya nuna cewa yana dauke da cutar coronavirus. Haka ma dan wasan ba zai halarci karon battle da za a yi na Clasico ba a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu, tsakanin Real Madrid da FC Barcelona a teburin wasannin kwallon kafa na La Liga na kasar Spain. Haka ma ita ma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ko kuma Almanya a yau Talata ta bada sanarwar cewa dan wasan ta na gaba Sergio Gnabry ba zai halarci karawar da za ta yi a gobe Laraba na quarter final ko quarter final na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Turai da Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa ba, saboda shin ciwo da yake yi a makoshin sa. Kenan yan gaba-gaba da suka hada da Lewandowski da Gnabry ne na kungiyar Bayern Munich ta kasar Alman ko Jamus ba za su samu damar bugawa club din na Bayern Munich karawar su a gobe da PSG ba. Haka dai a goben duka idan Allah ya kai mu Laraba, a ci gaba da wannan fafatawa na wasannin kwallon kafa na Champions League na club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai. FC Porto ta kasar Portugal za ta karbi bakuncin Chelsea ta kasar Ingila duka dai a wannan quarter final na Champions League na kwallon kafa na wannan shekara ta 2021. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Ka Kafin mu kammala shirinmu na wannan lokaci ga Ibrahim ya sake dawowa don karanto mana takaitattun labaran duniya.
Tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru a cewar asusun bayar da lamuni na duniya IMF a yau dinnan talata. Asusun IMF ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekarar, sannan zai dada miƙewa da kashi 4.4 a shekara ta 2022, wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da yayi bara da kashi 3.3 cikin 100 yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a fadin duniya daga kasar China a ƙarshen shekarar 2019. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin ƙwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Seroja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da tabo. Koriya ta Arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta kaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015, sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarsa cikin yarjejeniyar. Gwamnatin kasar Mozambique ta ce ta sake kwato yankin kasarta daga wata kungiyar 'yan tawaye mai alaka da ISIS wadda ta mamaye muhimmin garin nan na Palma da ke gabar teku a arewacin kasar, ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi. Mutane na sake dawowa to amma ba su da abinci saboda 'yan ta'addar sun wawushe komai. A cewar Agustinho Mutisi, wani kwamandan sojojin Mozambique, yayin tattaunawa da wasu 'yan jarida da gwamnatin ta kai su Palma ta jirgin sama ranar Lahadi don gane mu kansu. Ranar 24 ga watan Maris ne 'yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na Palma mai yawan mutane 75,000 a lardin Cabo Delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adanai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shi, da kuma injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa ke mana fatan alheri.